Daga birnin Washington DC murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 31.25.16. Masu radar mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Alhamis 12 ga watan Afrilun shekara 2018. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Hafsa Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya naci cewa bai faɗi lokacin da za a kai wa Syria hari ba. Wani harin asuba da ƴan Taliban suka kai ya kwashe ya kashe wani gwamna da ƴan sanda 7 a yankin Ghazni dake kudu maso gabashin Afghanistan. Gwamnan jihar California a Amurka Jerry Brown ya amsa buƙatar da shugaba Trump yayi wa jihohi dake iyaka da ƙasar Mexico ta tsaron iyakar Amurka.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun sace wani ɗan ƙasar Jamus mai aikin agaji a yankin Tilbury na Niger.
A cewar hukumomi ba Jamusan ya yi amfani da wata motar da ya dauka haya a nan Yamai ta tabar da sawa zai ziyarci wannan yanki a hukunce ba.
Ungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana ga majalisar dokokin jihar Filato. Ko me yasa?
Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safe ka tashi daga barci sai ka ji kai hari a wuri kaza an kashe mutane 10 a can 30 a can 100 kowane rana.
Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis Jummai Alza ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya naci cewa bai faɗi lokacin da za a kai wa Syria hari ba. A matsayin martani kan harin makami mai guba da aka kai wa al'ummar Syria ya nace cewa zai iya kasancewa nan ba da dadewa ba ko ba nan kusa ba kwana ɗaya bayan gargadin da yayi na cewa makami mai linzami na nan tafi. Jelar Ba Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewa Amurka karkashin gwamnatinsa ta yi namijin aiki wajen kakkaba kungiyar ISIS daga yankin. Fadar White House ta ce Trump na tunanin kai harin makamai masu linzami kan Syria a matsayin ɗaya daga cikin zaben mayar da martani kan harin makami mai guba da ake zargin sojojin gwamnatin Syria da kaiwa. Mutane da dama sun mutu kuma wasu da dama sun gamu da rashin din da ya gabata a garin Duma dake gabashin Guta a wajen birnin Damascus. Jama'ai da masu fashin baki a nan Washington DC sun ce ana sa ran mai da martanin wanda sojojin Amurka za su jagoranta cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Wani harin asuba da ƴan Taliban suka kai ya kashe wani gwamna da ƴan sanda 7 a yankin Ghazni dake kudu maso gabashin Afghanistan. Mazauna yankin sun ce ƴan ta'adda da yawa dake dauke da makamai manya suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamna dake yankin Kwaja Umari da Overan yau Alhamis. Shugaban ƴan sandan Lardin Muhammad Zaman ya gaya wa VOA cewa isar jami'an tsaron da goyen baya ta sama cikin lokaci ya baiwa sojoji damar fafatakar ƴan Taliban daga yankin da safi bayan fafatawa mai tsanani da aka yi. Hukumomin yankin sun ce mayar da martani da suka kai ya kashe ƴan ta'addan Taliban din su 27 sun bayyana gwamnan da aka kashe a harin da suna Ali Dos Shams. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnan jihar California a Amurka Jerry Brown ya amsa buƙatar da shugaba Donald Trump ya yi wa jihohi da ke iyaka da ƙasar Mexico ta tsaron iyakar Amurka Gwamnan ya amince zai aika da dakarun tsaron ƙasa 400. A wasiƙar da Brown ya rubuta wa gwamnatin Trump, ya fayyace manufar aikin dakarun, yace ba aikin gina sabuwar katanga za su ba, kuma manufar aiki ba na kamun mata da yara da ke gudun rikici bane masu neman rayuwa mai kyau. Brown ya ce dakarun za su hada hannu ne wajen shirin yaki da masu fataucin miyagun kwayoyi, bindigogi da masu fataucin mutane. Dakarun za su hade da waɗanda suke kan iyakar su 250 da 55 din da suke kan iyakar. Brown ya ce watakila za su tura mambobin tsaron California bakin iyaka da gabar teku da wasu wurare a fadin jihar California. Trump ya buƙaci jihohi da ke iyaka da Mexico su tura dakaru 4,000 kudancin iyaka domin yakar fataucin muggan kwayoyi da masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba. Kotun Majalisar Dinkin Duniya da ke sauraron laifukan yaƙi jiya Laraba ta yi watsi da wanke tsohon muƙaddashin Prime Minister Serbia Vojislav Seseji da aka yi a shekarar 2016, sannan ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari. Kotun ɗaukaka ƙara a Hague ta yi amfani da wani bayani na shekarar 1992 inda Seseji ya sa aka riƙa korar mutane da kuma musguna musu a matsayin hujjar yin watsi da wanke shi ɗin da aka yi saboda rashin shaida. Amma kila CCG zai zama mai yanci saboda ya riga ya yi shekaru 12 a gidan yari tunda ya gabatar da kansa gaban hukuma a 2003. An sake shi a shekarar 2014 domin yin maganin cutar daji, amma ya ci gaba da aiki a majalisar Serbia. CCG ya ce hukuncin da alƙalai suka yanke masa ya sabawa doka, amma bai yi nadama da laifuffukan da ya aikata ba. Papa Roma Francis ya tabbatar da cewa yayi babban kuskure kan yadda yayi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar Chile, inda ya gaya wa shugabannin addini cewa ya ji zafi da kunya kan yadda yayi shari'ar. A wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a daga Vatican jiya Laraba, Francis ya kira malaman addinin Krista taron gaggawa cikin makonni masu zuwa domin tattaunawa kan matsalar. A takardar da ya rubuta har shafi uku da harshen Spaniyanci, shugaban ɗarikar cocin Katolika ya gayyaci waɗanda aka yi wa fyaɗen da bai amince da bayanansu ba domin neman gafarar su da kansu.
Hafsa Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, a jamhuriyar Niger wasu 'yan bindiga sun sace wani ɗan ƙasar Jamus mai aikin jin kai a yankin Talaberi mai makwabtaka da ƙasar Mali, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wannan rahoto da Sulaimuna Barma ya aiko mana daga Yamai.
A wajejen karfe 6 na yammacin jiya Laraba ne wasu 'yan bindiga akan babura hudu da ake kyautata zaton sun ƙetaro ne daga ƙasar Mali suka tafke George Lang, wani bajamusan da ke aikin jin kai a ƙarƙashin wata ƙungiyar ƙasar Jamus da ake kira HELP mai ayyukan ba da agaji wa 'yan gudun hijirar Mali. Lamarin ya afku ne a rigar Cimanan da ke a nisan kilomita 30 da garin Ayaru a yankin Talaberi, in ji shugaban karamar hukumar ta Ayaru Jandori shi a zantawar mu da shi ta wayar telefon. A cewar hukumomi bajamusan, ya yi amfani da wata motar da ya ɗauka haya a nan Yamai, wanda ake ganin wata alama ce ta ɓadda sau, sannan bai sanar da su cewa zai ziyarci wannan yanki a hukunce ba, duk kuwa da cewa karkarar Ayaru na daga cikin wuraren da aka bayyana a matsayin mafi haɗari a jamhuriyar Nijar. Kafin su arce da shi zuwa wajen iyakar Mali, 'yan bindigar da suka sace wannan bajamuse sun lakaɗawa 'yan rakiyarsa su hudu 'yan Nijar dukan tsiya, yayin da wata majiya ke cewa sun kona motar da ke ɗauke da su kafin daga bisani jami'an tsaro su kwashe su zuwa asibiti inda suke samun kulawa. A ci gaba da neman haske a ɗazu da hantsi na garzaya zuwa ofishin jakadancin Jamus a nan Yamai, to amma aka ce da ni ba wani labarin da za a bani akan wannan batu. Faruwar wannan al'amari a jihohi uku mafi fama da ayyukan ta'addanci waɗanda kuma dukkan su ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci, wani abu ne da tuni ya fara haddasa shaku a zakatan jami'an kare haƙƙin dan adam irin su Lawali Adamu na kungiyar MAP.
Muna son gwamnati ta tambaye shi kada nashi eska su ma suna da bayanin hitashi saboda bai yiwa yau a ce mutun ya hita ya ta yawon taimaka ma jama'a kuma babu wata takarda da ta bashi wannan hanya ba ma dan kasan waje ko dan kasar kake na cikin gida baka da incin ta kamar mission ci baka da incin hita babu izini shi yasa muka ci a sa bincike a san ta yaya yayye hita wane dalili yasa shi hita kahin shi hita da waye magana hita shi duk wannan an ka bincika watakila za a gano
tuni hukumomin Niger suka aike da jami'an tsaro domin ceto wannan bajamuse sai dai kawo yanzu ba wani labarin da ke nuna an tafke yan bindigar da tuni suka yi nasarar ketarawa zuwa Mali. Matsalar tsaro wani abu ne da sannan a hankali ke haifar da faruwar wasu miyagun ayyukan da ba kasafai ake samun faruwar makamantan su ba a can baya a nan Niger. Misalin yadda a ƙarshen shekarar 2016 wasu 'yan bindiga suka sace wani ba'amarke Jeffrey Woodke a garin Abalak na yankin Tawa, inda ya shafa shekaru yana aikin jin kai, amma kuma har yanzu shiru ba labarinsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta kuma a gaida Sulaiman Mumin Barma daga jamhuriyar Niger din sai makwabciyar ta Najeriya, inda kungiyoyin mata da matasa daga shiya tsakiyar Najeriya suka gudanar da zanga-zangar lumana ga majalisar dokokin jihar Filato, kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga wakiliyar mu Zainab Babaji.
Kungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa majalisar dokokin jihar Filato don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu, muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka. Sun yi dafifi ne a farfajiyar majalisar dokokin jihar Filato, inda kakakin majalisar Peter Aziya marabce su. Jami'in watsa labarai na kungiyar matasan wato Middle Belt Youth Arise, Clement Selbong, yace suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin.
Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safi ka tashi daga barci sai ka ji an kai hari a wuri kaza, an kashe mutane 10, a can 30, a can 100 kowane rana. Wayannan mutane ne kamar ni da ke, idan ba gwamnati sun dauka wani mataki na sayar da su ba, domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da 'yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayannan abubuwan, amma ya mana kaman ba su riga sun yi niyya sosai ba. Saboda haka mun fito ne domin mu roke su, mu magana da babban murya cewa su dau niyya, kamar yadda shugaban kasa ya faɗa jiya a London, ma Archbishop na Canterbury yace wayansu ne suka shigo kasan daga Sahel, yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo, akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya, suna kawo yana hare-hare. Idan mun yazo daga wani gari ya shiga garinka, ai sojojin garin ku ya kamata ku ba su izini ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare, za su kare.
Ita mama dan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bakos tace yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakin su saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su.
Mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu, mutanen mu ba su da gidaje, an kashe wanda an kashe an riga an kashe. Kukan mu yanzu shine wayanda suna da rai muna so su samu gidaje, domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma, ba su da wurin kwanciya balles zona su yi noman. Sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu, musamman da jami'an tsaro.
Tun lokacin da aka fara rikicin nan me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya wurin?
Sun tura jami'an tsaro kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa. Mu mun zata cewa an yi hayan wansu daga wani wuri sun zo sun kara akan wayanda suna nan, so sun fi karfin mutanen mu. So government ta zo ta yi taimako, mun gode musu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da tanzoma din.
Shi ko kakakin majalisar dokokin jihar Filato Peter Azi yace za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba.
If we are not allowed to go to farm, this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty. I will not take that.
Yace in ba a bar mu mun tafi gona ba, wannan ya nuna kararar cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci, kuma ba zan yarda da haka ba. Kakin yace su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro, kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun dauki matakan da suka dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Babu kyautin da an yi
To a gaida Zainab Babaji, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga maimaitin shirin bango.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A saboda haka, Malam Umar Halalu da Talawa, don Allah maimaita tambayar ka ga minista.
Me minista kike yi akan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin kasa gaba daya a kasar ma? Kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari, suna samun overboarding ɗinsu 20 meters to 25. Amma yanzu yana tafiya kasa, yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 ma.
To, bari minista ya baka ansa. Yeah. Minista gare ka.
To, gaskiya matsalolin da ruwan rashin kasa wato groundwater yake raguwa a kasar mai nima yana damuna kwarai da gaske. Inda ka tana ɗan saurare na wani lokaci za ka ji kullum ina mita a kan yadda rijiyoyin burtsatse sun yi yawa a ƙasar nan. To, yana da nasaba da tambayar da aka yi min ta farko. Maimakon a tsaya a tsara aikin ruwa yadda ya kamata, kamar musamman a garuruwa a birane, yadda za a yi kamar irin yadda muka san gidan ruwa na su Calawa da sauransu da su Tamburawa, wanda zai ba gari gaba ɗaya ruwa, to an daina inganta wa'annan, saboda haka mutane sai suka shiga yin bohol-bohol sun suna rijiyoyin burtsatse. To, sai ka in kana da rijiyar burtsatse nan gidanka, tsallaken katangarka wani shi ma ya mai hali, shi ma ya yi nashi rijiyar burtsatsen, dukkan su ci famfo a lokaci ɗaya, ai dole za ka ga ana samun matsala. Sannan kuma dai ai ruwan nan tunda dai jan shi ake da famfo ba ma ya ja irin na gugawa, ai dole zai saurin yin kasa. To, abin da yake faruwa kenan. A halin yanzu muna da akwai wata hukuma da take karkashin ma'aikata ta, muna ce mata Nigeria Hydrological Service Agency, wato NISA. To, muna nan muna da na'urori, ko muna za mu bazu a cikin kasa, za mu kakkafa rijiyoyi wanda za mu dinga ganin muna duba yadda ruwan karkashin kasa yake sama yana kasa, wanda za mu dinga ba da shawara a kan abin da ya tsata. Amma maganin wannan abin kawai shi ne duk inda akwai ruwa na tafki da za a iya tace shi a ba wa mutane gari, kowa ya samu, to shi ne maganin wannan abin. A ƙauyuka kamar ka tafi can gabas irin jihohin Jigawa da sauransu, inda ba kogi da sauransu, ba yanda za a yi, dole shi ne a ruwan da mutane za su sha. To, amma wannan ƙauyuka ne abinda amfanin da suke da ruwa yana da ba kamar irin na birni ba ne. Ba su da shawa, ba su da ban ɗakuna da za ka je ka tafi ruwa kana amfani da ruwa da yawa. To, shi ne dai kawai dai matsala gaskiya, kuma gaskiya babban matsala ce.
To, a saboda haka me abin yi, mutane za a ce su rage yin kowa ya nashi, ko ku akwai wani mataki da za a ake ɗauka?
To, a yanzu dai gaskiya ba mu da mataki, dole sai dai rijiyoyin da a kamar da na faɗa jihohi su koma su dinga irin manya-manyan gidajen ruwa da muka sani na da, yadda gari gaba ɗaya zai samu ruwa. Ba in kana da ruwa a famfo za ka buɗe ruwa ya zo ingantaccen ruwa, ba dalilin da za ka je ka rijiyar burtsatse a gidanka. Amma wasu matakan da ake ɗauka, kamar na jihar Kaduna yanzu sun fara kawo tsari cewa duk wanda yake da irin wannan rijiyar burtsatse a gidanshi, to dole sai ya biya wasu kuɗi a wata. Duk wata sai ya ba gwamnati kuɗi, za a ɗora mu haraji. Ina ganin irin wannan matakan, duk da dai mutane ba son suke ba, sun zama dole a yi su. Amma zan fi so a ce kafin a yi wannan, cewa an inganta ruwan shan, ba cewa ba dalili ba wanda zai buɗe gidansa ya ga ba ruwa, duk wanda ya buɗe gidansa zai ga ruwa tukunna isasshe, kafin a ce za a ɗora irin wannan wato haraji. Amma dai gaskiyar magana, da wahala a yi wani abu a kan shi, sai dai a koma yadda muke a da can da ake samun ingantaccen ruwa a garuruwa, za ki ga ai ba irin wannan rijiyoyin burtsatse, sai dai a ƙauye kawai. to shine abin da ya kamata mu koma kai. Amma dai mu muna ji da wannan na'urorin namu duk za mu bi kasar gaba dai mu ga yanda abubuwan ke tafiya. Wataƙila nan gaba idan muka ga abin ya kai wani hali to wataƙila kuma sai a ɗauki wasu manyan matakai. Amma dai a yanzu dai ba abin da za mu yi a kai.
To Allah ya sa a dace. Malami na gaba matso kai tambayar ka ko?
To Hajiya. Akwai bishiyoyi da ake karewa wanda ina ganin su ma suna ɗaya daga cikin abin da ya sa ruwa ke yin ƙasa. An wanne mataki za ka ɗauka a kai?
To an dai kana magana harkar bishiyoyi ne harka ce da ta shafi ma'aikatar muhalli wato environment. Na sani cewa akwai irin wannan matsalar cewa kamar bishiyar turare suna jin suna an ce suna zuƙar ruwa da yawa duk inda suke. To shi dama har yanzu lamarin rayuwa haka yake in ka ne muka kai maganin wata matsala kuma tana iya tasowa ta wani wuri. Bishiyoyin turaren ana shuka su ne don a rage kwararowar hamada amma kuma da abin da yake faruwa. To amma na san a tsarin da ake da shi na a can ma'aikatar wato muhalli environment yanzu duk suna so su dawo da irin bishiyoyinmu na da na gargajiya da muka sani wanda da su ne za a dinga amfanin kare kwararowar hamada maimakon irin wannan na tunani din da ake. To gaskiya ba zai iya baka cikakken bayani akan wannan ba tunda ba ma'aikatar da yake wannan harkar ba.
Haka ne. To malami na gaba bismillah ko?
To. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kina magana da Yusuf Kabir daga nan jihar Kano.
To Malam Yusuf minista yana jinka.
Mujewa minista a lokaci yakin neman zaɓe na wannan gwamnati ta yi alƙawarin cewa za su samu da mutane a dukkan more rayuwa. Amma bincin da wasu ƙungiya ta gabatar kwanan nan ta nuna cewa kimanin kaso 57 na mutanen Najeriya ko kuma ya ce kimanin mutane miliyan 57 na mutanen Najeriya ba sa iya samun ingantaccen ruwan da za su sha. Sannan kuma abu na biyu shi ne mai girma minista kimanin yara 60,000 ne da ke mutuwa kowace shekara saboda rashin ingantaccen ruwan da za su sha wanda yake sassaba musu miya jinsuka. Yaran nan kuma suna farawa ne daga shekara 5 zuwa 6. To shi ne nake son na ji wannan kokari mai girma minista suke yi domin magance wannan matsala.
To amma ina ganin wannan tambayar ita wadda ta yi tambayar nan na farko ai ya ba da ansa alhaki ne akan gwamnatocin jihohi sai dai mu je ga tambayar ka ta biyu ko?
Sai tambaya ta biyu da yawa daga cikin program ɗin da gwamnatocin mu suke yi a ɓangaren inganta rayuwa al'ummar karkara.
Suna mene?
Sai wannan kokari akan manta da yankunan mu na karkara. Shi ne nake son na ji wannan kokari wannan gwamnatin take yi a yanzu domin magance matsalanciyar rashin ruwan da yake a gaban mutanen mu na yankunan karkara musamman gabar Sadakiya ta kasa gabar arewa maso gabar.
Duk da ya ba da ansa tun da ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da kuma ƙananan hukumomi kuma ya yi bayanin irin taimakon da gwamnatin tarayya take bayarwa ita malama ta farko da ta yi tambaya duk ya ba da ansa. In ka saurari filin za ka ji ansar. Eh to ka gama tambayar. To mutum na gaba bismillah ko?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Na kina magana da Anas.
To Malam Anas minista yana jin ka ko?
Na'am. To tambaya ta farko ita ce wata irin dangantaka ne a tsakanin ma'aikatar da mai zama minista yake jagoranta da kuma ma'aikatu na jihohi na ganin an samar da ingantaccen ruwan sha ga al'ummar kasar nan. Tambaya ta biyu shi ne a nan yankin arewa muna da hukumar kula da tafkuna da koguna ta haɗin jama'ari. A yanzu muna da matsala ta kwararowar hamada. Idan muka duba waɗannan tafkunan sukan sun gabaya sosai. Ban sani ba wani irin ƙoƙari hukuma ma'aikatar da minista yake jagoranta take yi na ganin an kamo waɗannan tafkuna da koguna tallafi domin a ceto su daga irin wannan kwararowar hamada da ake samu domin a samu ingantaccen ruwan da za a yi da tacewa ana ba mu al'ummar ƙasar nan.
A saboda kurewar lokaci Malam Anas, sai makon gobe idan Allah ya kai mu, ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai baka ansa. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Toma da lamai mai shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Abdulsalam Mai Walda Gas Dambam ya ce salam biyu Hausa, muna kira ga mai girma gwamnatin jihar mu ta Bauchi Barista Abdullahi Abubakar da ya taimaka ya kama na gidan radio FM a nan cikin garin Dambam, domin wallahi muna da matukar bukatar sa. Da fatan gwamnatin jihar mu ta Bauchi ta ji wannan kira nawa. Sai kuma sako daga Comrade Muhammad Mai Cassette Crosskawa a jihar Borno ya ce hakika kiran da wani minista kasar Ghana yayi ga shugabannin addinin Musulunci a kasar da su duba yuwar amfani da hanyoyin sakon karta kwana ko sakon WhatsApp wurin kiran sallah maimakon amfani da lasifika. Samsam bai dace ba, domin yin hakan tamkar kawo wani cikas ne ko kuma nakasu ga addinin Musulunci. Sai kuma sako daga Bafa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ina bada shawara cewa duk wani mai amsa sunan malami idan har aka same shi da laifin yin lalata da dalibar shi don cimma muradin kanshi da kanshi, to a kore shi kawai, sannan kuma a daure shi a gidan yari, domin kuwa ya ci amanar ilimi kamar yadda ake zargin malaman makarantun gaba da sakandare da yin lalata da dalibansu don su ba su maki a jarabawa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Kano mai da garko da Aminu Sabiu Wangara baki daya sun ce yunkurin yin garkuwa da wani ma'aikacin agaji dan asalin kasar Jamus da wasu mutane a jamhuriyar Niger suka yi a iyaka da kasar Mali bai zo mana da mamaki ba, illa zamu iya cewa talauci da rashin aikin yi da sauran matsaloli, dan haka masu hannu da shauni sai ayi hattara.
To madalla a gaishe ka da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya naci cewa bai faɗi lokacin da za a kai wa Siriya hari ba a matsayin martani kan harin makami mai guba da aka kai wa al'ummar Siriya. Ya ce zai iya kasancewa nan ba da dadewa ba ko ba nan kusa ba, kwana ɗaya bayan gargaɗin da ya yi na cewa makami mai linzami na nan tafi. Jiya Laraba ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka ƙarƙashin gwamnatinsa ta yi namijin aiki wajen kakkaɓe ƙungiyar ISIS daga yankin. Wani harin asuba da 'yan Taliban suka kai ya kashe wani gwamna da 'yan sanda bakwai a yankin Ghazni da ke kudu maso gabashin Afghanistan. Mazauna yankin sun ce 'yan ta'adda da yawa ɗauke da manyan makamai suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamnan da ke yankin Khwaja Umari da Overan yau Alhamis. Fafa Roma Francis ya tabbatar da cewa ya yi babban kuskure kai yadda ya yi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar Chile, inda ya gaya wa shugabannin addinai cewa ya ji zafi da kunya kan yadda ya yi shari'ar. A wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a daga Vatican jiya Laraba, Francis ya kira malaman addinin Kristan taron gaggawa cikin makonni masu zuwa domin tattaunawa kan matsalar.
To madalla a gaishe ki, masu sauraron mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Tatiana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu ne Rob McLean, ni Sarfil Hashin kuma nake cewa a huta lafiya.
A dakaci shirin yau da gobe.
Shirin matasa.
mu.